والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. والسلام عليكم ورحمة الله. في قبل كراتم ناقدة الطحاوية وانده یو شینې کراتون کرشه نه دغه نه دی پاتې ان شاء الله ها 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 ان یو پاری کول د کتاب او سنت او اجماع الامه ا ولا نصدق كاهنا با ما گسکانتا وني بوکا ولا عرافا کو کوم می دوبا mu aqidanmu babu gaskanta bokaye ko mai duba wala man yaddari shay'an ko wanda yake da'awan wani abu yukhalifu alkitaba wa sunna wanda yake sabawa alqur'ani ko yake sabawa sunna wa ijma' al-umma da kuma ijma'in wato al-umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan aqida ita ce aqidan al-sunna wa jama'a aqidan magabata abu na farko bamu yadda da bokanci ba bamu yadda da duba ba bamu yadda da bugun kasa ba ko kuma ilimin taurari wanda zaka gano wani abu na gaibu da shi dalili akan wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Muslim yadda man ata arrafan wa sa'alahu an shay'in lan tuqbal lahu salatu 40 yawma duk wanda yazo wajen wani boka ko wani mai duba ya tambaye shi wani abu ko ya gaskanta shi ko bai gaskanta shi ba kwana 40 ba za a karbi sallah ba hadisi ne ingantacce hadisin Muslim duk mutumin da ya je wajen boka ko mai duba an masa sata ko a wani ciwo ya same shi ko kuma ya rasa wani abunsa ko wani abu nasa ya ɓata ko yana neman shugabanci ko dukiya ko wata harka ya ce duba masa ko mata ya ce duba masa to kwana 40 ba za ka ci sallar ba kuma ko da da bokan ya gaya masa ko mai duba bai yadda ba ya juya ya ce ƙarya yake da sababin zuwan da ya wajen bokan har ya yadda boka zai duba masa cikin al'amuransa ya gano masa wani gaibi kwana 40 ba za ka ci sallar ba ya yi asaran sallar ta kwana 40 sannan wani hadisi na Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ataka hinan wa saddaqahu fi ma qala faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda yaje wajen wani boka sai ya gaskanta shi akan abun da ya gaya masa ya tambaye shi wani abu sai ya yadda to wannan ya kafurce abun da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani saboda a cikin alqur'ani akwai ayoyi da suke nuna babu wanda ya san gaibu sai Allah kaman qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu sama da ƙasa sai Allah idan ka je wajen boka ya duba maka wani abu ka yadda cewa ya san gaibu ke idan ka kafir cewa alqur'ani saboda haka zuwa wajen boka yana da hatsari mutum zai asaran imaninsa kuma ya asaran sallolinsa abun da ake bukata ga mumini shine tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala duk abun da kake nema ka dogara ga Allah Allah ta'ala shine zai maka ka daga hannu kai addu'a idan musiba ne ta same ka kai imani da kaddara Allah ta'ala shi ya dora maka kuma ka nemi ladan musiban a wajensa kai addu'a Allah ya yi maka amma in ka fita daga wannan tsakanin kaddara imani da kaddara da tawakkali ka kare su to za ka je kai asaran imanin ka ne da sallolinka idan ka je wajen boka ya duba maka ko ka yi da ko baka yi da ba kai asaran sallan ka na kwana 40 in kuma ka gaskanta shi ka kafurta alqur'ani kuma duk wani ne bin wasu hanyoyi sai zai gano gaibu sunan sa boka sheikh Isabi Taimiya yake al-harrafu ismu lil-kahini wal-munajjim wal-rammal wa nahwihim mimma yatakallamu fi ma'rifati al-umuri bi hadhihi al-suruq wanda ake cewa mai duba wato suna ne wanda boka ya shiga da mai aiki da taurari don ya gano gaibu da kuma mai dukan kasa wato mai bugun kasa ya zazzana maka a kasa ya gane maka wani abu na gaibu. Dukkaninsu masu magana cikin al’amura na gaibu, kowace irin hanya suka bi sunansu bokaye kuma sunansu masu duba, dukkaninsu sun shiga cikin wannan hadisi. Su masu wannan da'awa na gaibu din sunansu dan hutu a shari'a, dukan ma sun kafurta kafurai ne, domin su ma suna kishiyantan Allah ne, suna da'awan cewa sun san gaibu, babu imani a tare da su kada. Zuwa ka nan haramun ne mutum ya je wajen boka ya je duba masa wani abu na gari, kuma wannan an jarrabi masu kudi da masu neman mulki waɗanda imani bai shige su ba, ba su da tauhidi wanda yake tafiye saboda rashin mai faɗakarwa, sai su je wajen bokaye, su je wajen masu duba, su dinga duba musu abubuwa na gari, guda su samu kudi ko za su samu. Duk mutumin da ya haka ya yi asaran sallolinsa, kuma ya yi asarar imaninsa. Sau da aka guji wannan, ka yi tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kada ya ruɗe ka cewa abinda bokayen suke faɗa wani lokacin suna dacewa, wani lokacin sun faɗi abin sai abin ya zama haka. To wannan kada ya ruɗe ka, ko da haka ne haramun ne, suna yin ƙarya ne a cikin ɗari sai a dace guda ɗaya sai ya zama daidai ne. Aisha radiyallahu anha tace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da bokaye, sai tele su bi shayin wannan shirme ne ba wani abu bane. Sai mutane suka ce, ya rasulullah, innahum yuhaddithuna ahyanan bi shay'in fa yakunu haqqan, wani lokacin sukan faɗi wani labari wani abu kuma sai abun ya faru a haka. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce, tilkal kalmatu min al-haqq yaqifuha al-jinni fa yuqarriruha fi udhuni walihi fa yakhlituna ma'aha mi'ata kalimah. Wannan wata kalma ce ta gaskiya wanda aljan yake zuwa ya sato jinta a sama daga wajen mala'iku, sai zo sai ya jefa ta a kunnen waliyinsa, wato shi aljanin shaidani, sai ya jefa ta a cikin kunnen waliyinsa shi ne bokan ko mai duba, shikenan sai kunnensa ya kama, sai ya faɗe ta, sai ya ƙara ƙarya ɗari a kanta, bisa ya ƙarya ɗari sai a samu ƙwaje kuma wanda yake na gaskiya. To don ya faɗi wani abu ya dace kada ya ruɗe ka. Shi yasa aiki da aljani haramun ne, haramun ne mutum ya dinga aiki da aljani. Duk wani mai bada magani inda aljani yake aiki haramun ne ka je wurinsa, domin zai gaya maka abubuwa ne na gaibu, zai yi maka ƙarya, zai faɗa maka damuwarka tun baka gaya masa ba, sai bai san gaibu ba. Saboda haka a guji zuwa wajen bokaye. Wala nusaddiqu kahinan wala arrafan, ba ma da'awan, ba ma gaskanta duk wani boka ko kuma mai duba. Haramun ne zuwa wajen boka, haramun ne zuwa wajen mai duba. Kuma ko da sun canja wa abun suna, domin yanzu an canja wa abun suna sai a ce wai istihara, wai mai istihara ne. Saboda komin jahilci mutum ya san bokanci haramun ne, duba haramun ne. Har mata ma sun gane cewa haramun ne ko da suna yi. To sai aka canja wa abun suna, sai aka lulluɓe naman alade da fatan abun nan akuya, sai aka ce istihara ne, akwai mai istihara. Wasu ba duba yake ba istihara yake, don ka zo sai gaya maka abubuwa na gaibu kuma wai istihara ne. A istihara mutum shi yake wa kansa, babu wani wanda zai maka istihara, wani ba yi wa wani. In ka ji mutum zai maka istihara to duba ne kawai, don a shari'a wani ba yi wa wani istihara, sai dai kai za ka yi wa kanka, sai dai wani ya maka addu'a. Amma ba ya duba maka wani abu akwai alkhairi a cikinsa ko babu alkhairi ba. Amma idan mutum ya sa duniya a gaba ita yake so, to shikenan hankalinsa sai rufe, shikenan sai dinga zuwa wajen bokaye wai su duba masa harkokinsa. Shi ba abin da zai iya a duniya sai ya ji ya shawarci bokansa tukun. In bokan ya ce gabas ya yi, in ya ce yamma ya yi, ya yi yamma. In ya ce ya yi abu ya yi, in ya ce karka yi sai ki. Shi ya yi imani da boka. To shikenan boka, wannan harkan bokancin ma sai ya zama na har wanda bai iya shi ba ma yana yi. Domin ya zama hanya ne na neman kuɗi. Shikenan ko malami ma ɗan tsubu wanda bai iya buge-bugen ba ma zai iya kowa layin, shikenan sai dinga gaya wa mutanensa abubuwa na gaibu. Ai wannan abu zai yiwu, amma sai dai akwai 'yan adawa, don zai yi koka damuwarsa ga shi zai nemi mulki ko kuma zai wata harka ya ce heto gaskiya abun akwai alkhairi zai yiwu, amma kuma kana da 'yan adawa dole sai ka tsaya da addu'a. Shikenan kai imani da wannan, yanzu ya za a yi magana za a ce heto ka kawo 100,000 ko ka sayo raguna 5 ko kaza da kaza. Kuma su mutane in ba ka musu wannan ƙaryar ba za su yi imani da kai ba. don kace mu taya maka addu'a kawai sai kace to za'a yi shi bai zai yadda ba ko ya tafi ya barka ya yadda akan zaka yi to zuciyarsa bata samu nitsuwan cewa zaka yi masa addu'a ba sai ka hada masa da ƙarya kace kai masa duban ƙarya kace masa abun akwai alkhairi amma akwai kaza da kaza da kaza da kaza to duk kudin da ka yanka masa sai ya bayar to ko mutum yana yi ko dukan kasan ko ya iya bugun kasan ko bai iya ba ko ma a yayi haramun sayyidina Abubakar yana da wani bawa sai ya sa masa kullum ka kawo mini kaza harajin da ya sa masa kenan zai je aikin kuɗi sai ya kawo Abubakar wani abu cikin abin da ya samu sauran kuma sai ya amfani da shi wata ran sai ya kawo masa wani abu sai ya ci shikenan sai sai na Abubakar sai ke ga sai na Abubakar ya ce ka san kuwa me ka ce zai ce a'a sai ya ce to ai tun zamanin jahiliya ne wani ya zo na masa bokanci kuma bokancin ba ba wani iya ba ne ma'ana ya masa kowa nayi ne shi kenan sai ya bani wannan ladana shi ne yanzu ya bani ladana na bokancin da na masa shi ne kasi sai na Abubakar ya sa ya tsansa a cikin bakinsa tun da ya amai ya kwakulo wannan abin da ya cikin ya zubar a ƙasa saboda magana ta suna ya haramta a ci abincin boka ladan da za a ba mutum na bokanci ko da na ƙarya ne haramun ne mutum ya ci balatana a ce bokancin na gaske ne da gaske ke ya yi bokanci haramun ne sai na Abubakar can da ya amayar da wannan abu saboda haka mutum ya yi imani da Allah ya yi tawakkali ga Allah Allah shi ne mai yi wa mai ya tawakkali ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar masa idan kai wa Allah da'a ka ji tsoron Allah bai baka abu ba sai in ka sake shi bai baka ba in dai da'a ba ta zama sababin ka samu abu ba to sabon Allah bai zama sababin ka samu abu ba saboda haka mutum ya ji tsoron Allah in Allah ya kaddara maka za ka samu abu za ka same shi kai tawakkali ga Allah ka bi ta hanya mai kyau wala nusaddiqu kahinan wala arrafan wala man yad'i shay'an yukhalifu alkitab wa sunnah wa ijma' haka nan duk mai da awan wani abu da ya saba wa alqur'ani ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malamai ba za mu gaskanta shi ba inji imamu sahabi wannan ita ce aqida ingantacciya duk wanda ya zo maka da abin da ya saba wa qur'ani sai ka ce rike kayan sa wanda ya zo maka da abin da ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce a ba da ni ba ka rike kayan ka wanda ya zo maka da wani abu ya danganta ki a addini kuma ya saba wa ijma'in malamai ma'ana malamai magabata ba su yi haka ba sahabbai ba su yi ba tabi'i ba su yi ba tabi'i tabi'ina ba su yi ba sai ka ce a ka rike kayan ka mu abin da muke bautawa Allah da shi shine abin da ya tabbata a qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ijma'in malam domin qur'ani shine hujja shine wanda Allah ta'ala yake abu mazala ta suna yake cewa abdullahi ne al-mamdud min as-sama'i man tamassaka bihi faqad nata igiyar Allah da Allah ta'ala ya zuro ta daga sama duk wanda ya rike al-qur'ani ya samu sira haka nan sunnar mazala ta suna ma ubangiji ta'ala ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim idan mutum ya saba sunan mazala ta sunama fitina za ta same shi a duniya shine zai bata sai ya rungumi bidiyoyi sai ya rungumi akidu na bata sannan kuma azaba mai radadi tana jiransa a lahira yasa mangi tala yake adiu Allah wa adiu rasulaku bi Allah ku bi manzon Allah man yuti rasula faqad ata Allah wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah mazala ta sunama ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati na bar muku abun da in kuka rike shi ba za ku bata ba bayana shi ne littafina da sunnata littafin Allah da sunnata to da haka alqur'ani da hadisi duk wanda ya saba musu babu dama a bi shi idan ka bi shi kuma ka tabbata ka bi bata ne shi yasa idan an yi sabani makoma shi ne alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ne ya faɗa yace fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila idan kun yi jayayya akan wani abu na addini to kuma da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala in dai kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da ranar lahira za ku mutu wannan kuma shi ne mafi kyawun makoma amma ga wanda yake imani da Allah da ranar lahira saboda haka ba mu da wani abu da ya wuce alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya da'awan abin da ya saba alqur'ani da sunna to ba za mu ba haka nan wanda ya da'awan abin da ya saba wa ijma'i wato ijma'in malamai domin malamai al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kan sahabbai har zuwa yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su taba haduwa akan fada ba, yace la tashtami ummati ara dalala, al'umma ta ba ta haduwa akan fada. Duk abinda malamai suka yi ijma'i akan sa, to shikenan ya tabbata shine haka, shine gaskiya, domin ba yadda za su yi ijma'i akan fada ba za su saba Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Yace Allah ta'ala ma ce fa in kana za su, in kun yi jayayya ku koma Qur'ani da hadisi. Kaga idan kun yi ijma'i, kuma duk musulmi sun yi ijma'i aka matsalan take, to tabbas akwai ta Qur'ani ko akwai ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan kai da'awan abun da ya saba wa ijma'in sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina, sai mu bar maka kayanka. Saboda haka babban ma'auni kenan a wajenmu shine al-Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malamai. Wannan kuma shine wanda duk duniya an yadda hujja ne, kuma a nan ake dauko addini. Amma duk abin da ya saba wa Qur'ani ko ya saba wa hadisi ko ya saba wa ijma'in malamai, to tabbas wannan abu ba addini ba ne. Inda addini ne da an same shi Qur'ani ko hadisi, kuma da malamai sun yi ijma'i a kansa, ma'ana da malamai ba su yi ijma'i a kan sabaninsa ba, ake sun yi ijma'i a kan sabanin abin da yake gaskiya, wannan baya yiwuwa a al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin Allah ta'ala ya ba wa al'ummar manzon Allah isma, idan suka haɗu gaba ɗaya kan abu, to babu dama abun ya zama kuskure. Sai dai idan suka rabu, wannan yake kaza, wannan yake kaza, to ɗaya daga ciki za a samu kuskure ne, ɗaya kuma daidai ne. Mu kuma yadda za a yi mu gane kuskuren ne ko daidai ne, shi ne mu koma wa Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda na su ya dace da Qur'ani ko ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to tabban naka shi ne gaskiya. Wanda kuma ra'ayinsa ya saba wa Al-Qur'ani ko ya saba wa hadisin manzon Allah alaihi salatu wassalam, to wannan tabbas akan fata yake, kuma ba za mu bi shi ba. Wannan ita ce ka'ida, wanda in ka rike ta kuma ka kukuta, wala nusaddiqu kahinan wala arrafa, ba ma gaskanta goka, ba ma gaskanta mai duba, wato mai ba da labari na gaisu, wannan tana wani zai ce ya duba maka wani abu sai ya zame maka hujja. Haka nan duk wanda ya da'awan abin da ya saba Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ijma'in mazabata, wato ijma'in malamai, wannan shine mizani, shine sikeli na auna kowane abu da aka shigo da shi a cikin addini. Kuma idan ka rike wannan, ka samu lafiya a addini ka. Duk abin da ka faɗa kana da dalili, ko da kure ka aka yi kana da yadda za ka kare kanka, Qur'ani ko hadisi ko kuma ijma'in malamai, magabata sun aikata shi a haka. Amma in ka sake wannan, to duk abin da kake tafiya a kansa kuma kana shakka. Kai a kan kanka ka kana shakkan abin da kake tafiya a kansa. Sannan idan aka kalubalance ka, aka kure ka, baka da yadda za ka kare kanka, ba za ka iya kawo hujja ba, sai dai ka kama kame-kame ko ka dinga buga misalai ko ka ce ai kuma kuna yin kaza, kuma kuna yin kaza, wannan kuma ba dalili ba ne. Sannan malai yake wa narar jama'ata haqqan wa sawaban wal furqata zaygan wa azaba, wa narar jama'ata haqqan wa sawaban, mu muna ganin al-jama'a, wato haɗin kai, a je a haɗu da musulman farko ya zama fahimtar mu irin fahimtar musulman farko ne magabata, to haƙan wannan tabbas shi ne gaskiya, wasu waban kuma shi ne daidai. Ya zama an samu haɗuwa da musulman farko, ma'ana yadda mutanen farko suka yi addininsu, mu haka muka yi. Abinda suka fahimta, abinda fahimtar mu kar ya saɓa wa nasu. Idan ka zo da wani ra'ayi wanda babu wanda ya faɗe shi daga cikin magabata, to tabbas wannan abu ɓata ne. To shi yasa mu a aƙidarmu, haɗuwa da jama'ar musulmi haƙƙan gaskiya ne, wasu waban kuma shi ne daidai. Kisa duk abin da za ka kawo shi a addini, komin ƙanƙantarsa, sai mu je mu jefa shi a cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina, sai mu ga haka suka fahimta, haka suka yi, in haka ne shikenan muna tare da su. In kuma na su saɓanin abin da ka zo da shi ne, sai mu ce a abokan ba za mu bar jama'ar musulmi mu zo mu bi ka ba. Don duk wanda ya ƙirƙiro wani abu saɓanin abin da magabata su yi a kai, to ya ware ne daga jama'ar musulmi. Amma asalin jama'ar musulmi na farko ga abin da suke a kai, to za ka dole ne a haka kai da su. Wa narar jama'ata haqqan wa sawaban, muna ganin jama'a shi ne haɗin kai, ya zama muna tare musulmi, mun riƙe Al-Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne zai jagorance mu da ijma'in al'ummar da suka gabata, wannan shi ne gaskiya kuma shi ne daidai. Wal furqata zaygan wa azaba, shi kuma rarraban kai zaygan, wato ɓata ne, kaucewa hanya ce madaidaiciya, wa azaban kuma azaba ne. Idan aka rabu, aka bar abinda Al-Qur'ani yake a kai, aka bar abinda jama'an musulmi na farko suke a kai, to wannan rarrabuwan kai ne sannan kuma zai jawo mutane azabar Allah, kuma sannan ƙasa ne. Shi yasa wanda yake tare da jama'ar musulmi shi ne wanda fahimtarsa take tare da jama'ar musulmi, wato wanda suke na farko, wanda kai ba da zaran ka kawo wani abu sabani abinda musulmi suke a kai wanda aka san shi na gaskiya, to shikenan ka nemi tsare ba kan musulmi. Shi yasa ba abin da zai haɗa kan musulmi sai alkur'ani da hadisi. To duk da ake duk gaba da ana jin qur'ani da hadisi da an samu hadin kai, ka qur'ani da hadisi shine yake haɗa kan al'umma. Kuma ma wanda suke jin qur'ani da hadisi su ne jama'a, wanda ya kauce musu kuma ya kauce wa jama'a musulmi. Ubangiji subhanahu wataala ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗayan ku kada ku rarraba. Igiyan Allah wasu malamai sun fassara shi da tauhidi, wasu malamai sun fassara shi da alqur'ani, su ne mafi yawan malamai. Ku yi riko da alqur'ani shi ne hablillahi igiyan Allah wala tafarraqu kar ku rarraba. To kaga duk wanda ya kauce wa alqur'ani to shikenan wannan ya nemi rarraba ne, wato rabuwan al'umma. Kuma idan ya rabu din ko shakka babu zai je ya ɓata ne, kuma zai faɗa cikin azabar Allah. A wata ubangiji ta'ala ce wala takunu kallazina tafarraqu waqtalaqu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun adhim, kada ku zama kamar yahudu da nasara wadanda suka rarraba suka yi sabani bayan hujjoji sun zo musu, wadannan akwai azaba mai girma da take jira su. Kaga sai rabuwan kai wannan ba addini ne na musulunci ba, ba dabi'a ce ta musulmi ba. Yahudu sune masu rarrabuwan kai, amma mu addinin mu ya koya mana mu haɗa kanmu kada mu rarraba, domin rarraban kai aiki ne na yahudu da nasara. Idan muka ce za mu raba kanmu, to ma'anansa za mu yi kwaikwayon yahudu da nasara, ba mu riƙe addinin musulunci mu kamar yadda ya koya mana ba. A wata yan ubangiji ta lana cewa innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, waɗanda suka rarraba addininsu su ne yahudawa, suka zama kashi-kashi. To waɗannan ba ka tare da su a cikin komai ya Rasulullah, kai ba ka tare da su, kuma al'amarinsu zai koma zuwa ga Allah ta'ala ya ba su labarin abin da suka aikata. Kaga duk mai neman rabuwan kai wannan yana koyi da yahudu ne, ba yana koyi ne da musulmi ba, domin musulman farko gaba ɗayansu a dunkule suke, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana rarraba kai, ya hana ararrabu. Sannan wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna alal kitabi istaraqu fi dinim ala 72 firqa wa sataqtalifu ummati ala 73 firqa kulluha fi nari illa wahida qila wa man hiya ya rasulullah qala hiya aljama'a. Mazalla tasma yace alal kitabi sun kasu kashi 72, a wata riwaya yahudu 70 da abun nan da daya nasara 72, yace al'umma ta za su kashi 73 dukkaninsu suna wuta, sai guda ɗaya ne jama'a kwaɗe ne wanda ba sa wuta. Sai sahabbai suka ce su waye ne ya Rasulullah, mazala ce iya jama'a, su ne jama'a musulmi wanda ba su rarrabu, wato suka bar abinda manzo Allah ta sunna ya bar musulmi a kansa ba, su ne jama'a. A wata riwaya ma ana alaihi yawma wa ashabi, abinda nake a kansa da sahabbaina, ma'ana sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma akan abun da sahabbai suke a kai, wanda kuma su ne ahlus sunna wal jama'a. Har wani daga cikin magabata aka tambaye shi aka ce su waye ahlus sunna wal jama'a, yace su ne wanda ba su da wata wani suna sai musulmi ahlus sunna, domin kowa daga cikin firak wanda suka gabata, kamar yadda zamu yi misalai da wasu ko malai mana misalai da wasu irin su jahaniya da mu'tazila da qadariya da sauransu, dukkaninsu suna da hawan su ma ahlus sunna ne, amma kuma suna da wani sunan banda wannan, banda kasancewan su ahlus sunna suna da wani suna daban, dole sai ka lankaya musu jahaniya ko qadariya ko murji'a ko wani abu. To amma ahlus sunna wa jama'a ba su da wani suna sai wannan sunan, to da sune ake gane su, kuma sune wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da su tsira. Duk sauran kashi 72 nan gabaɗayansu wuta za su tafi, sai kashi ɗaya ne shine wanda zai tafi aljanna. Kuma manzon Allah ya ce su ne waɗanda suke a kan abun da jama'an musulmi na farko suke a kansa, ma'ana su ne wanda suke kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma abun da sahabbai suke a kai. In ka kaucewa sunnar manzon Allah ka kaucewa sahabbai, to kana cikin waɗancan firaƙin guda 72, kuma tabbas wutar jahannama za ka tafi. Dole sai ka dawo a kan sunnar manzon Allah, kuma ka dawo a kan abun da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke a kansa. Wannan hadisin Imam Ahmad ya ruwaito shi da Abu Dawud, kuma hadisi ne ingantacce. To da haka musulunci ba a daukansa da ra'ayi sai daga alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan fahimtar kuma ba za ka dauke ta da ka ba sai yanda sahabbai suka fahimta da tabi'ai da tabi'in tabi'ina sune magabata na gari, wanda fahimtar su ita ce daidai. In taka ta saba da tasu to tabbas ta kan kuskure ne ba daidai bane. Shi yasa duk abin da muke kafa dalili da shi na alqur'ani ko hadisi dole mu samu ma'anarsa daga wajen magabata. Dole ya zama yanda muka fahimtar nan bai saba wa fahimtar magabata ba. In ya saba ma fahimtar magabata ba haka suka fahimta ba, ba haka suka aikata suka aiwatar da shi ba, to tabbas wannan kuskure ne kuma bata ne. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Imam Ahmad ingantacce yace inna shaytana zibul insani ka zibil ghanam ya'khudhu ash-sharidata wal qafiya fa iyyakum wash-shi'aba wa alaykum bil jama'ati wal 'ammati wal masjid. Yace shaytan shi kamar kuran mutum, wato kura ne na mutum ko kuma kareke shi. Yace kamar kuran wato tumaki ko kuma awaki. Yanzu idan dabba tana jeji tana cikin garke, wato za ta tsira daga kura, yana tsoron ya je fasa wannan garke din, yana shakka ko kareke shi ko kura ya je fasa garke, yace zai dauko dabba, yana shakka. Amma da zaran dabba ta ware ita kadai daga garkin tana baya-baya, to sharar kura sai ta je ta kafe wannan dabban, shi kenan sai ta kama ta. To shi sama zalar ta suna ce shedan yanda yake lalata musulmi ko yake lalata mutum, kamar ma kura ne yanda take halakar da dabba wanda ta ware daga cikin garki. Ta bari aka tsere mata ko tana tafiya gefe-gefe, kawai shi kenan kura idan ta zo sai ta fauke ta, ta bar cikin garki. Amma idan a cikin garki tana da nutsuwa. To haka nan mutumin da ya bar jama'ar musulmi ga abinda musulmi suke a kansa ya kauce, yake yin wani abu daban sabanin akan abinda jama'ar musulmi suke a kansa, to babu shakka wannan yanzu shaitan zai zo ya kauce shi, ya sa masa shakka a cikin zuciyarsa, ya bata masa tauhidinsa, ya bata masa aqidarsa. Shi yasa manzala ta sunma ya ce ka shedinku da bin lungu-lungu, ga hanya miƙaƙƙiya sai kuma ka dinga fana kana bin kune-kune, ga sunnar manzala ta sunma ga alqur'ani sai kuma ka ce za ka ɗauki addininka a gefe-gefe. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka shedi gabunan kujizinci jama'ar musulmi, wato musulmi waɗanda suka ainihin suke a kan abinda sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina suke a kansa, kuma kujizinci masallatai, ku dinga tattauna addininku, kuna ainihin fahimtan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da addini. Amma idan ka ware kai kaɗai kake za ka bi wani ra'ayi ko za ka bi ra'ayin wani wanda ya ware daga jama'a musulmi, to ko shakka babu bata za kai. Wannan dalilai akan maganan aljinti jama'a musulmi da kuma a haɗa kai musulmi kada a rarraba suna jewa a cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Musulunci ya hana mu farraka da rarraban kai, ba a yadda mu rabu mu farraka ba, mu dinga rarraban kai ba. Musulunci yana son mu haɗa kai. Abinda zai haɗa kanmu kuma shine alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda duk mun yi imani da qur'ani, mun yi imani da hadisai, to su ne kawai za su haɗa mu. Amma in muka tafi wani abu daban ba alqur'ani ba hadisi ba, babu yanda za a yi kanmu ya haɗu da kai, ya haɗu a kansa. Domin kai ka yi imani da malaminka, ni kuma kila ban yi imani da shi ba, babu yanda za a yi haɗa kanmu. Kai ka yi imani da jama'arka, ni ban yi imani da ita ba, ban yadda da ita ba, to babu yanda za a yi mu haɗa kai. Amma in mun dawo a kan alqur'ani da hadisi, duk musulmi ya yi imani da alqur'ani, ya yi imani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan muka dawo alqur'ani da hadisi kanmu sai ya haɗu. Wani malami yana cewa ko kuma wani mawaki yace bahattu anil adyani fil ardi kulliha wajadtu bilad Allah darban wa mashriqa wa lam ara kal islami ad'a li ulfatin wa la mithla ahlihi ashadda tafarruqa. Yace na yi bincike akan addini na duniya gaba daya, na yi tafiya gabacin duniya na kure, yammacin duniya na kure, ina ta bincike akan addinai. Yace banga addinin da yake kira a haɗa kai kamar addinin musulunci ba, yace amma kuma banga jama'a masu tsananin rarraban kai kamar al'ummar musulmi. Wannan ya yi gabar, wannan ya yi yamma, wannan ya yi dama, wannan ya yi hagu. Ga addinin su yana kiran su zuwa ga haɗin kai, amma kuma kullum ƙara rarraba su ce wannan ya yi kan, wannan ya yi kan. Zo da aka rarraban kai, addinin musulunci bai yadda da shi ba. Musulunci ya zo da haɗin kai ne da bin gaskiya. Imamu Sahawi ya ce wa dinul lahi fil ardi was samai wahidun wa huwa dinul islam. Qala Allahu ta'ala inna ad-dina 'inda Allahi al-islam وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا ما ليس ودين الله في الأرض والسماء واحد الدين الله أبايا قطع كوكما في الأرض أقطع والسماء لكم سما واحد وآيادين هو دين الإسلام دين الدين المسلم ما ناسما لكسا الله أبايا دوني الدين في الدين المسلم فين الدين جيد أبو تامسة جيد أبو دعا كتوى الدين المسلم فين ما شرعه الله تعالى لعباده على ألسنة الرسل abunda Allah ta'ala ya shir'anta wa bayinsa shi a bisa haratan manzanni wannan shine ake cewa addini musulunci wato ba za ka bauta wa Allah da wani abu sai abunda manzo ya zo da shi abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shir'anta shi idan wani annabi ne ya yi can ka rayu a al'umma na wani annabi daban kar ka bauta wa Allah sai da abunda wannan annabi ya zo da shi wannan shine addini musulunci a yanzu kuma ba abunda zai zama ibada ko aqida sai abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shine addinin musulunci to wannan addinin musuluncin kwaya ɗaya ne a sama da ƙasa Allah ta'ala bai addinin sa guda biyu ba domin dukkanin annabawa gaba ɗayan su sun haɗu akan tauhid ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma sun yaƙi shirka ba su yadda da shirka ba addinin musulunci shine kawai addini a kare ta Allah ta'ala a wajen ibada walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani budullah wa tanibu tawud mun aika Allah mun aika ubangi tsara ce mun aika manzonni a cikin kowace al'umma mun aika manzonni kuma abinda muka ce musu shine abotawa Allah subhanahu wataala shi kai kada ai masa shirka ani san cikin wani abun bauta wanda ba Allah ba subhanahu wataala shine tawud wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya aika manzonni da shi shine kalmar tauhid amma abinda ya tafi shari'a ko wasu abubuwa na ibada wannan za su iya sabawa wannan annabi ya zo da kallon sallah kaza wani annabin kuma sai ya zama sallan sa kallon ta daban ne ba irin ta wannan annabi ba wannan shine Allah ta'ala ke cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa kuma daga cikin annabawa an sa masa shari'an sa daban wanda zai bi shine na ayyuka na gabbai amma abin da ya shafi aqida babu sabani a tsakanin su dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yace inna ma'asharal anbiya'i ikhwatu li'allati dinuna wahid wa shara'una shatta mu annabawa gaba ɗaya mu ɗan uwa ne da abbai baban mu ɗaya ne domin addinin mu kwaya ɗaya ne shine tauhidi amma shari'o'in mu kuma sun bambanta yanda azumin wayannan suke azumin wannan ba haka ba sallan wayannan ga kana sallan wayannan irin aikin hajjin wayannan wayannan kuma ga irin aikin hajjin su amma wajen tauhidi da yaki da shirka ba a yi sabani ba kwata kwata to shi yasa ana imamu tsari ke cewa wa dinul lahi fil ardi was sama'i wahid addinin Allah a cikin ƙasa da sama kwaya ɗaya ne wa huwa dinul islami shine addinin musulunci kuma qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce inna dina inda Allahi al-islam addini a wajen Allah shine addinin musulunci babu wani addini a wurin Allah in ba addinin musulunci ba a wata ayar wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi ya bautawa Allah da wani addini ba addinin musulunci ba ubangiji subhanahu wataala ba zai karbi wannan addinin ba kuma a lahira yana cikin sababu saboda haka addinin musulunci kawai shine addini duk abin da kake bautawa in baka bautawa Allah akan addinin musulunci ba kai aikin manza shi yasa yahudu da nasara idan ba su zo sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yan wuta ne za su dawo a cikin wuta har abadan abada saboda inna dina inda Allahi al-islam addini a wajen Allah kawai shine musulunci sanaiti wa qala ta'ala wa raditu lakum al-islam dina Allah ta'ala yace na yardar muku da musulunci shine addini wannan ayan ta sauka a ranar arfa a lokacin da manzala ta sama ya aikin haji wanda kuma ita ce aya ta karshe da ta sauka wanda take shar'anta wani abu ta haramta ko ta wajabta duk ayan da ta sauka daga baya tana wa'adi ne wata ku yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma a cikin sa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma daga wannan ayan ba a sake saukar da abu kaza wajibi ne ko abu kaza mustahabi ko kuma abu kaza halal ko haramun ba ma'ana Allah ta'ala bai shar'anta wani abu na addini ba bayan saukar wannan ayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau ne na yardar muku da ainihin na cika muku addinin ku inji Allah subhanahu wa ta'ala na cika muku ni'mata na yardar muku musulunci shine addini saboda haka Allah ta'ala ya kammala addinin sa tun a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin haji kuma arfa aka saukar da wannan aya shi yasa babu wani abu sabo da yanzu mutum zai zo da shi wanda babu shi a wancan zamani. Shi yasa Imamu Malik yake duk wanda ya kirkiro wata bid'a sai yake gani wai abu mai kyau ne, za a iya bautawa Allah da wannan bid'a domin abu ne mai kyau. Yake to yayi da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haƙi Allah wajen isar da manzon, don Allah ta'ala yake yau na cika muku addini. Duk abin da bai zama addini ba a wannan ranar, to a yanzu babu yanda za a yi ya zama addini. Don in ka kawo wani abu kace zaka cika addini, kaman kana intarin wannan aya ne kana cewa addini bai cika ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addini ya cika amma bai cika ba, to addini ya riga ya cika da ijma'in musulmi. Sannan ma ne yake wa huwa bainal ghuluwi wat taqsir wa bainat tashbihi wat ta'dil wa bainal jabri wal qadr wa bainal amri wal jihad. Shi wannan addinin musulunci wa huwa bainal ghuluwi, yana tsakanin wuce gona da iri, wat taqsir da kuma takaitawa. Ma'ana shi addinin musulunci babu wuce gona da iri kuma babu takaiti, ma'ana bainal ifrad wat tafriq, wato zaka tsaya a tsakiyar, kar ka je ka wuce addinin kuma kar ka yi takaki a addini, ka rike shi yanda Allah ta'ala ya tsara shi. Wuce gona da iri a addini shine abinda Allah ta'ala bai wajabta shi ba, ka wajabta wa musulmi. Abinda bai ce haramun ba sai ka ce haramun, ka ka wuce gona da iri a addini kenan, domin ka haramta wa mutane abinda Allah ta'ala ya halatta musu, sannan abinda Allah ta'ala bai wajabta musu ba ka wajabta musu. Abinda ake cewa taqsiri kuma abinda Allah ya wajabta sai ka bari, sai ka kiyinsa, kaga kai takaki a addinin ka kenan. Abinda Allah ta'ala ya haramta sai ka je ka aikata, to ka zo mai takaki a addinin ka. To addini yana tsakanin haka ne, kar ka wuce gona da iri, kar ka yi takaki, ka tsaya a tsakiya. Abinda Allah ya wajabta ka aikata shi, abinda bai wajabta ba kar ka wajabta shi. Abinda Allah ya haramta ka nisanta, abinda bai haramta ba kar ka haramta, kuma kar ka je ka aikata abinda yake haramun. Wannan shi ne addinin musulunci. Idan ka wuce gona da iri to ka halaka, kamar yadda manzo Allah ta'ala yake halakal mutanajjiuna, wato masu zafin kai, masu wuce gona da iri a addini sun halaka. Su ne wanda abu kaɗan sai su ce kai kafiri, abu kaɗan sai su ce mutum ya kafurta in yayi, ko mutum ya zama fasiki, ko kuma abu kaza wajibi ne abinda Allah bai wajabta ba, ko mutum ya haramta wa kansa abinda Allah ta'ala bai haramta masa ba, ko mutum ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin Allah, sai ka ce ka bashi matsayin Allah. Wannan shi ma wuce gona da iri ne a addini, kaman ka ce ya san gaibu, ko kuma za a iya roƙonsa ya biya bukata, ko kuma ka ɗauki wata ibada ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita, ko ka ɗauki wani daga cikin sahabbai ko daga cikin ahlul baiti ka bashi matsayin Allah ko matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ka ɗauki wani daga cikin shehune ko waliyai ko malamai ka bashi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ma sama da matsayin manzon Allah alaihi salatu wasallam. Idan mutum ya yi haka ya wuce gona da iri a addininsa, kuma ya kwaikwayi Yahudu ko kuma ya kwaikwayi Nasara, domin Nasara saboda jahilcinsu sai suka wuce gona da iri, suka ce Annabi Isa ɗan Allah ne, wasu kuma suka ce Annabi Isa Allah ne, suka riki malamansu abubuwan bauta ba Allah ba subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya ala alkitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa alhaq innama almasihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama ruhun minhu. Ya ku ahlul kitabi, su ne Nasara, kada ku wuce gona da iri a cikin addini, kar ku zurfafa ku wuce gona da iri, kada ku ɗauki ku ƙirƙiri magana ku danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala, kar ku faɗi wata magana ta wanda take ta gaskiya, kar ku ce Annabi Isa ɗan Allah ne ko Annabi Isa Allah ne, wanda wuce gona da iri ne a addini. Shi yasa Allah ta'ala yake almasihu Isa ibn Maryam manzon Allah ne, kuma Allah ta'ala ya halitta shi ne da kalmansa kun, kuma ya halitta shi da rayuka daga cikin rayukan da ya halitta. Saboda haka Annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, iya abin da ya kamata ku faɗa kenan. Amma kada ku ce ɗan Allah ne, kuma kada ku ce Allah ne. In kun yi haka kun yi gururi, kun wuce gona da iri a addini. Me shi yasa babu wani wanda za ka kira a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce masa ɗan Allah ne, ko ka bashi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan Nasara suka sake guluwi a cikin malaminsu bayan Annabi Isa alayhi salam, suka guluwi a cikin malaminsu da waliyansu, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah, sun riƙi malaminsu da masu ibadansu su ne waliyansu, sun riƙe su a matsayin abubuwan bauta ba Allah ba subhanahu wa ta'ala, ma'ana suka dinga bauta musu, su ne masu halatta musu haramun sai su yadda, masu haramta musu halal su yadda. kaga sun wuce gona da iri a wajen malaminsu da shugabanninsu da waliyansu. To duk mutumin da ya haka ya fada, kuma wannan an same shi a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga waɗanda ba su fahimci addinin ba kyakkyawar fahimta, sai suke ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffofin Allah, kamar yadda Nasara suka ba wa ainihin annabi Isa alaihi salatu wasallam siffofin Allah. Yasa wani yake cewa wala tazuk ila millatin Nasara aw ma ila da'awa hududin Nasara, karka karkata zuwa ga addinin Nasara, ka ba wa manzon Allah haƙƙin Allah kamar yadda Nasara suka ba wa annabi Isa haƙƙin Allah. Kuma karka yi da'awan hududi, addinin Nasara ne suka kawo wannan, shi ne sai mutum ya ce wai Allah zai yana sauka a jikinsa. Akwai lokacin da yake yakan iya zama Allah, ko kuma mutum ya ce kowa ma ya zama Allah. Wannan an samu daga cikin musulmi, akwai masu yin haka, su ne al-istihadiyya, wanda kuma an same su ne daga cikin sufayi. To wannan haramun ne kuma shirka ne wa Allah subhanahu wataala, kuma kwaikwayon Nasara ne saboda jahilcinsu da batansu suka yi wannan aqidan. To a cikin musulmi ma an samu jahilai wanda ba su fahimci addinin Allah ba, suna siffanta Ubangiji ta'ala da halittansa, suna cewa mutum zai iya zama Allah saboda ba su san darajan Allah ba subhanahu wataala, suna kai shehunensu matsayi na Allah ko kuma matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma su kasa bambancewa ma da manzon Allah da shehinsu ba su san wane ne yafi daraja a ciki ba, saboda guduwi a cikin addinin Allah. Har in an ce da wane shehinka ko waliyinka da manzon Allah wa yafi daraja, sai ka ce baka sani ba, saboda jahilcin addini. Inda za a ɗan shiga lungu kila da za ka ce ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja, wannan saboda a sarari ne kowa da kowa yana jinka, ba za ka iya faɗan haka ba. To kaga wannan fata ne a cikin addinin Allah, kuma guduwi ne, wuce gona da iri ne a cikin addinin Allah. Allah ta'ala bai yadda da wannan ba, kuma kwaikwayon Nasara ne. Malami ka riƙe shi a matsayin malami kawai, idan ya gaya maka abun da yake daidai na gaskiya ka yi aiki da shi, idan ya gaya maka na kuskure ka bar masa kuskurensa, don babu ma'asumi sai annabin Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'asumi wanda baya kuskure, amma tun daga kan sahabbai har duniya ta tashi babu malami da baya kuskure. Idan ya faɗi abu na daidai ka bi shi akan daidai, idan ya faɗi abu na kuskure kuma sai ka bar masa kuskurensa. Wannan shine baka yi guduwi ka wuce gona da iri a cikin addininka ba. Yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusuruni kama atarati nasara al-masih ibn maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Kada ku wuce gona da iri wajen yabona, kamar yadda Nasara suka wuce gona da iri wajen yabon annabi Isa alaihi salatu wassalam. Ku ce ni yace ina sanar da ku ni bawan Allah ne, idan za ku yabe ni ku ce ni bawan Allah ne manzon Allah. Mazalar ta sama ya faɗi wannan saboda kada al'ummarsa su shiga cikin halaka kamar yadda Nasara suka halaka, suka wuce gona da iri wajen yabon annabi Isa har suka ce masa Allah ne, suka ce masa dan Allah. Saboda haka Mazalar ta sallama wa'innan kofofi na shirkan sun tuni ya tattoshe su, bai yadda al'ummarsa su dinga yin irin abun da Nasara suke ba, sai dai wanda ya jahilci addinin, wanda shi ba yana ɗauko addininsa daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane, shi ne yake wuce gona da iri. Hadisi ya tabbata a Musnad na Imam Ahmad. Anas bin Malik yace wata ran wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce masa ya Muhammad ya sayyidana wa abna sayyidina wa khairana wa abna khairina. Yace masa ya Muhammad, ya kai Muhammad, ya shugabanmu dan shugabanmu, ya mai darajanmu dan mai darajanmu. Ya dinga faɗar wannan kalmomin wa yana zuga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To inda wani ne daga cikin wanda ba su fahimci addini ba ko masu son girma, sai su ƙara ne, sai su ƙara girman kai. Amma da ya faɗi wannan maganar, Mazala ta sama ɓatar ne, yana cewa ya shugabanmu, ya ɗan shugabanmu, ya mai darajanmu ɗan mai daraja. Shikenan Mazala sallallahu alaihi wasallam sai fushi ya ce ayyuhan nas alaikum bi qawlikum la yastahwiyannakum shaytan, ana Muhammadun ibn Abdullah, Abdullahi wa rasuluhu, wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzana lillahi azza wa jalla. Yace ya ku mutane, ku kiyaye bakinku, ku rike maganganunku. Yace kada shaytan ya zo ya rijaye ku ba. Yace ni Muhammadu ne dan Abdullahi, ni bawan Allah ne manzon Allah, ba na son ku kai ni matsayi sama da matsayin da Allah ta'ala ya bani. Hadisi ne ingance shi. Kaga dukan sahabbai suna da mai musu tarbiya, da zaran sun tashi za su wuce gona da irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke taka musu jiri. Saboda haka sun zo suna zuga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna neman su wuce gona da irin. Da shi abinda suka faɗan haka ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowa daraja shi ne shugaban al'umma, amma abin sun ya zama zuga ne. To idan aka kare su kuma za su wuce gona da irin, kila za su ce shi Allah ne ma, ko su ce shi dan Allah ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a, iyawa baki, wallahi kada shaitan ya rinjaye ku, ni Muhammadu ne dan Abdullahi, ni bawan Allah ne manzon Allah, yake ba na son ku ɗaukaka ni ku kai ni matsayi fiye da matsayin da Allah ta'ala ya bani, ku kai da ni iya matsayin da Allah ta'ala ya kai da ni. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace ni, amma da yawa daga cikin wanda ba su fahimci addini ba suna wuce gona da irin sallah a wajen haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kis dauki siffofin Allah ta'ala suna dangantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda Allah ta'ala yake fanta da shi shi kuma sai su dauke su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake fanta da wannan siffa. To wannan dukkanin sa rashin rike karantarwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma jahili, idan baka yi ilimi ba babu yadda za ka fahimci haƙiƙin tauhidi ko kuma addinin nan gangariyan sa yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da shi ba. To yana daga cikin kuma gulumi a cikin addinin Allah mutum ya haranta wa kansa abubuwa na jin daɗi wanda Allah ta'ala ya halatta masa. Wani sai ya juji abu mai daɗi sai ce a'a shi da zai ci wannan abu ba, saboda me? Saboda yana ganin daɗi ya yi yawa. Wata ran aka samu Imam Ahmad, aka ba shi labari aka ce ga ta wani mutum ya ce wai ba zai ci abu kaza ba, aka ambaci wani abu daga cikin abubuwan marmari ko lemo ko ayaba ko abarba. Misali ya ce abarba ai daɗin ta ya yi yawa, wannan ai shagala ne. Sai to ga can wani ya ce shi ba zai ci abu kaza ba saboda daɗin sa ya yi yawa, yana ga ba zai iya gozewa Allah hakikanin godiyan da yake da ya cancanta masa ba in ya ci wannan abu mai daɗi. Sai Imam Ahmad ya ce to wannan mutumin ba wukati ne, amma ku je ku tambaye shi ruwan sanyi da yake sha kan zai iya godewa Allah yadda ya cancanta a gode masa ne akan ruwan sanyi? Da zai iya ba, numfashin da kake shaƙa a duniya kai taka gode wa Allah hakikanin godiyarsa a kan numfashi? In Allah ta'ala ya ɗauke iskar sa ko minti ce za ka yi a duniya ne? Saboda haka Allah ta'ala ya halatta maka jin daɗi, sai ka ji daɗi da abin da Allah ya halatta maka, amma da sharadi guda biyu. Sharadi na farko ka gode wa Allah ta'ala a kan wannan ni'imar, na biyu kuma kada jin daɗin ya shagaltar da kai ka bar bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kunan da kuka yi imani, kar ku haramta wa kanku abubuwa na jin daɗi wanda Allah ta'ala ya halatta muku. Abu na jin daɗi da Allah ta'ala ya ce halal ne, to kada ku haramta wa kanku ko kuma ku ce haramun ne. Manzo Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kashe ni. Sannan kuma kada ku wuce gona da iri, ai kar ku ƙetare iyaka. Ƙetare iyaka shi ne abu na haramun kuma ka je ka abu nan ka ci shi ko ka yi amfani da shi. Allah ta'ala baya son masu ƙetare iyaka, su ne masu aikata haram. Kake nan addinin a tsaki yake ko? Abinda Allah ta'ala ya halatta maka na jin daɗi dole ka halatta shi. In ka samu ka yi amfani da shi shi kenan, in baka samu kuma dai baka yi saka haramta shi ba. Abinda Allah ta'ala ya haramta kuma wajibin ka ne ka tsorace masa. Wannan shi ne bainal ghulumi wa taqsimi kenan. Kana saka tsaki baka wuce gona da iri ba, sannan kuma baka yi sakaci a cikin addinin ka ba. Wasu daga cikin sahabbai sun je sun bintiki matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su san irin ayyuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a sirrance. Shikenan da suka je sai aka gaya musu manzon Allah yana yin kaza, yana yin kaza, yana yin kaza. Shikenan da suka dawo sai suka dinga haramtawa kansu wasu abubuwa na jin daɗi. Wani ya ce la akulu lahama, ba zan sake cin nama ba har abada. ya haramta wa kansa nama. Wani kuma sai ya ce la daga wajin nisa'a bazan aure mata ba, daga yanzu na daina saduwa da mace, ba ni ba aure har abada, sai dai ibada kawai. Wani kuma sai ya ce ni bazan sake yin bacci akan shimfiɗa ba, sai dai akan gayar ƙasa. Yana ga bacci akan shimfiɗa ko yin aure ko cin nama ma shagala ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan ibadan shi da aka gafarta masa zunubansa, saboda haka ni bazan yi wannan ba, ni zan bar irin wannan abubuwan don ne aiki fiye da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Haka ne manufar shi kenan. Sai labari ya je wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi alaihi salatu wassalam sai ya fito ya yi muqaddima ya ce ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza lakinni asumu wa uftir wa anamu wa akulu lahma wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yace me yake damun mutane ne, ina ji suna cewa kaza da kaza, wanne yace ya haramta wa kansa kaza, wanne yace ya haramta wa kansa kaza, ko wanne yace ma shi azumi zai ta yi har abada, zai sake cin abinci da rana ba, wanne yace qiyamul layli har ya mutu ba zai sake yin bacci da daddare ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ina yin abu, ina azumi kuma ina shan ruwa wani lokacin bana azumi, sannan ina yin qiyamul layli kuma ina bacci, sannan ina cin nama kuma ina auren mata, ina saduwa da iyalaina, kuma faman ragiba an sunnati falaysa minni, duk wanda ya kyaman sunna ta baya tare da ni. Kaga sai addini in kana son kai shi daidai yanda Allah yake son sa, kai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kawai, ba wai a ka sananta wa kanka ka haramta wa kanka wannan abu na jin dadi ko ka matsa wa kanka ba, a'a, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nasa sai kai addinin ka irin wannan. Idan kai haka shine zai zamana kai addinin ka daidai, ba kai guzuri ba, ba kai takafiri ba. Saboda haka addinin Allah haka yake tafiya, khairul umuri awsatuha, mafi alkhairi al'amura ke na tsakiya a ko'ina. Idan ka lura addinin musulunci a tsaki yake, babu wuce gona da iri. Kaga misali in ka zo babin aure, muna halatta ka auri mace sama da daya, to zo a addinin su babu aure sama da daya, kwaya ɗaya ita za ka aura sai ka shiga cikin me, cikin kunci, mu kuma za ka yi auren har kuɗi. Sannan mu a addinin mu akwai saki, wasu kuma a addinin su babu ne, babu saki. Kaga da suka ce mace ɗaya kawai, wannan sun yi takasiri ne, aiko sun takaita ne, mu ba ka ce a bauri har kudu mu tsakiya muke. Da suka ce kuma babu saki, wannan sun yi guduri ne, sun wuce gona da iri, mu kuma a'a, idan zaman lafiya ya gagara sai ka sallame ta, sai ka je ka auro wanda za ku zauna lafiya, ita ma ta je ta auri wanda za ku zauna lafiya, rayuwar su tai daɗi. Ko da haka mu akwai saki a addini, to haka duk idan kai ta bi haka. To a aqida kuma ahlus sunna wal jamaa suna tsakiya ne a ko ina ka duba aqidar su, babu wuce gona da iri, sannan babu sakaci. Shi yasa nan Imam Sahawi da yake wa huwa bainal ghuluwi wat tafasil, shi addinin musulunci yana tsakanin wuce gona da iri da takaitawa, wato da sakaci, sai kuma yake wa bainat tashbihi wat ta'dil, yana tsakanin kamanta Allah ta'ala da halittansa da kuma korewa Allah sifofinsa, a tsaki yake gaskiya. Kaga wasu sun yi sakaci sai suka ce Allah ta'ala yana da siffofi, siffofin kuma irin na mutane ne. Allah yana ji kamar jin mutane, yana da ilimi kamar ilimin mutane, ilimin mutane, yana da hannu irin hannun mutane, duk siffofin Allah suka ce irin na mutum ne. Wannan suna ake cewa mushabbiha. Wayannan kam sun yi sakaci a addinin su, har ma ba su san darajar Allah subhanahu wataala ba, domin sun kwatanta shi da halittarsa. Bayan Allah ta'ala ce laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu irin Allah. Allah ta'ala siffofinsa ba irin na mutane bane, kamar yadda zatinsa ba irin na mutane bane. Amma mushabbiha dai suka ce a siffofinsa irin na mutane ne, ai su ba abin da za su iya fahimta sai dai siffan mutum. To wayannan sun fada. Sai kuma ta'dili, addinin musulunci ba ta'dili bane. To sai aka samu mu'addila, shine ta'dili shine korewa Allah siffofinsa gaba daya. Su kuma suka ce a in mun ce Allah yana ji, yana da ilimi, yana da iko, yana da hannu, to ai mun siffanta shi da halittarsa kenan, to da aka bai da wayannan abubuwan gaba daya. Sai suka korewa Allah siffofinsa, baya ji, baya gani, baya da ilimi, baya da iko, baya da hikima, duk suka ta korewa Allah ta'ala siffofinsa, saboda ba su san Allah subhanahu wa ta'ala ba. Kaga wannan su yake cewa mu'addila. Sai sa wani malai yake cewa al-mushabbiha ya'buduna as-sanama wal mu'addila ya'buduna al-adama. Su mushabbiha masu kamanta Allah da halittarsa suna bauta gunki ne, domin sun maida halittar Allah da Allah dutse ne, kaga ba Allah suke bauta ba kenan. Su kuma mu'addila wanda suka korewa Allah siffofinsa suna bautawa babu ne, don babu wani abu sananne wanda bai da siffa, bara a taba samun wannan. To da haka Allah sananne ne kuma yana da siffofi, amma halu suna jama'a ce suka tsaya a tsakiya suka ce a'a Allah yana da siffofi saboda shi ya tabbatar wa kansa wa huwa as-sami'ul basir shi yake mai ji ne mai gani kuma kowace siffa halu suna ba za su tabbatar wa Allah ita ba sai in Allah ya tabbatar wa kansa a Qur'ani ko a hadisi suka ce duk siffan da Allah ya tabbatar wa kansa ta sani kaga sabanin mu'addila sun korewa Allah subhanahu wa ta'ala siffofinsa sai suka ce amma kuma siffan ba ta yi kama da ta halittar Allah ba wannan kuma sabanin mushabbiha su sun kamanta Allah da halittarsa su kuma ahli sunna suka ce a siffar ba irin ta dan adam bane saboda Allah ta'ala ce laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da yake misalin Allah babu wani abu irin Allah saboda haka siffofinsa ma ba irin na halittarsa bane kaga mun tsaya a tsakiya mun tabbatar wa Allah siffofinsa sannan kuma mun kore masa yake kama da na halittarsa sannan wa bainal jabri wal qadar haka nan siffofi abin nan addinin Allah yana tsakanin aljabru da kuma alqadar wato aljabru aqida ne ta jabariya wai cewa mutum bai da wani iko nasa Allah ta'ala shi ne kawai yake da iko akan sa yake da zabi amma shi mutum bai da zabi bai da iko al insanu majburun bi fihi wai duk abin da kaje ka aikata Allah ne ya tilasta maka idan ka sha giya Allah ne ya tilasta maka saboda haka baka da laifi kenan in kaje kai zina ba wai kai ne kaje kai zinan ba Allah ne ya tilasta maka kai in kai sallah ba kokarin ka bane in kai aikin haji ko azumi duk ba kokarin ka bane kaga wannan sun wuce gona da iri kenan akwai kuma alqadariya wanda duk wanda suka yi sakkaci a ji wannan sun wuce gona da iri ne wajen tabbatar da me kaddaran Allah akwai alqadariya kuma wanda sun wuce su kuma sun yi sakkaci sai suka ce mutum din kuma gaba dayansa shine yake da me shine yake da ikon kansa suka korewa Allah ta'ala ikonsa idan kaje ka sha giya sai ne kai abun ka in kai sallah kokarin kanka ne ba Allah ta'ala ne ya kaddara maka ba sai suka korewa Allah kaddara suka ce mutum ma Allah ta'ala baya sanin mutum zai aikata wani aiki sai idan ya aikata wannan aiki Allah ta'ala bai san mutum zai yi zina ko zai sata ba ko zai sallah ko zai azumi ba sai yayi sai Allah ta'ala ya sani to kaga wannan wuce gona da iri ne a wajen me ko kuma sakaci ne a wajen imani da kaddara shi yasa wasu mutane suka zo suka samu Abdullahi ibn Umar suka ce ga wasu mutane a Iraki fa sun bayyana suna cewa innal amra unufun wai al'amarin sabo ne Allah ta'ala baya sanin abu sai in abun ya faru Abdullahi ibn Umar yace idza laqita ha'ula'i fa akhbiruhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni idan ka ji da wannan mutane ka ce musu ba ruwa na da su kuma su ma ba ruwa su gani kuma na rantsa da wanda Abdullahi ibn Umar yake rantsuwa da shi Allah ta'ala ba zai karbi farillan su ba ballan tana na fidan su har sai sun imani da kaddara sannan ko ro hadisin da yake bayani akan imani da kaddara to saboda haka wajibi ne a yi imani da kaddara sannan kuma a sani shi ma mutum yana da nasa zabi akwai kuduran da Allah ta'ala ya halitta masa saboda haka in ka je kai sabon Allah kai ka zabi ka je kai din amma ba kai ba sai da kaddaran Allah Allah ta'ala ya san za ka yi da ka nemi ya baka daman kai sai baka dama kai don ba kai saka fi karfin Allah ba sai yasa mutum yana da iko Allah ta'ala yana da iko amma ikon mutum yana karkashin ikon Allah ganin daman mutum yana karkashin ganin daman Allah dalili akan wannan shine ubangiji ta'ala ce ni man sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wanda ya ga dama ya zo ya bi addini nan akan daidai ya lizince shi kaga sai Allah ta'ala ya nuna mutum yana da ganin dama ya abu amma yace ba za ka ga dama ba sai Allah ya ga dama a sai ganin daman kai yana karkashin ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala to da haka mu aqida mu muna tsakanin jabariya da qadariya wato bara mu ce mutum duk abun da yayi wai shi bai da laifi ba bai da zabi ba a'a yana da zabi ya je wajen aiki alkhairi ko ya ki zuwa ko ya je wajen aiki sharri ko ya ki zuwa sannan kuma ba za mu ce mutum komi shi ne yake da ikon kansa ba Allah ta'ala bai da iko a kansa sai yayi abun Allah ya sani wannan wuce gona wannan inkarin kaddaran Allah ne subhanahu wa ta'ala da imani da kaddara ba za mu faɗi haka ba Allah ta'ala yana da kaddara ma'ana ya san komi zai faru kuma sai ya ga dama abun ya faru amma mutum ma yana da zabi ya je yayi abu ko ya bari amma ganin daman sa din da zabin sa yana karkashin zabin Allah da ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala sannan yace wa bainal amni wal iyas addini yana tsakanin wato amincewa azaban Allah da kuma ce zai kauna daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wala ka bainan muka yi karatun sa a baya wato shi mutum yana bainal khawfi war raja'i kana tsakanin tsoron azabar Allah da kaunar rahmar Allah subhanahu wataala. Idan ka rinjayar da abu, wato za ka yi ta sakon Allah sai kana ganin Allah ta'ala da zai azabtar da kai ba. Idan ka rinjayar da iyasu sai da kauna daga rahmar Allah, nan ma za ka je ka yi ta sakon Allah kana ganin ko ka yi da'ar ma Allah ta'ala da zai maka rahama ba. To addinin ka ba zai daidaita ba sai kana tsakanin tsoron azabar Allah da kaunar rahmar Allah subhanahu wataala. Kana bautan Allah saboda Allah ya yi maka rahama, kana barin sakon Allah saboda kada Allah ta'ala ya azabtar da kai. Idan ka tafi a haka shine addinin ka zai daidaita. Amma duk wanda ya rinjayar da dai bangaren to ya sani ya halaka. Yanzu wasu daga cikin musulmi sun rinjayar da bangaren abu, su suna ganin kawai sun haye akwai wasu bayin Allah ko wasu mutane da za su cece su. Ko ka yi sakon Allah, sakon Allah ba zai cutar da kai ba tunda ka riƙe wani shehi ko wani wali. Saboda haka aljanna wannan ba wani abu bane, su suna ga kamar sun shige ta ma. Idan kana son wane kawai aljanna darin zaka tafi, su suna ga Allah ta'ala ba zai azabtar da su ba. Shi yasa suke abubuwa na shirka da abubuwa na sakon Allah, su ba su damu ba, suna ganin ba aljanna ne a gaban su ba. To kaga wannan sun yi amu ne, to wannan sun halaka sun shiga uku. Duk wanda ya amina fa aminu makarallah, za ku amincewa maka abun nan wato azabar Allah. Duk wanda ya amincewa azabar Allah to ya sani mutum ne fajiri, wato ba mutumin kirki ba ne. Saboda haka dole ka ji kana tsoron azabar Allah idan kana son addinin kai daidaita. Shi yasa za ka yi mamaki yadda mutane suke abubuwa na shirka wasu mutane da na sakon Allah da na bidiyoyi, kai kana ganin kai kana tsorace musu, to su ai ba sa tsoron azaban Allah. Saboda an ba su garanti, an ba su certificate na aljanna, suna tafiya kawai za su tafi tare ne. Shi yasa duk abin da suke yi suna ganin cewa daidai ne. Mana yace fa hadha dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batinan wa nahnu براء الى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. yace fa hadha dinuna, wannan shine addinin mu. Wannan bayani da muka yi na littafin nan daga farkon sa har karshen sa, inji Imam Tahawi da Hawiyya, yace wannan mu fa shine addinin mu. wa i'tiqaduna, kuma wannan shine aqidan mu zahiran wa batinan, zahiri da batini. saboda hada sunna abinda ke zahirin su shine a batinin su, ba su da wani abu na zahiri daban kuma batini daban. Amma in bid'a suna da abubuwa da zahiri da na batini. Yanzu shi'a aqida da za su bayyana maka kai ahlus sunna daban ne da abu da ke cikin zuciyarsu. Suna da wani abu da ake ce masa taqiyya, za su koya wani abu su bayyana maka wani abu. Su taqiyyan nan rukuni daga cikin rukunin aqidansu. Suna cewa at-taqiyatu dinuna wa dinu abaina, addinin mu ne kuma addinin iyayen mu ne. To mu kuma ahlus sunna wajen mu taqiyya mu na kurfi ne, domin za ka koye sharri ne ka bayyana da me alkhairi. Kamar yadda munafiki zai koya musulunci, abun nan kafirci ya bayyana da musulunci. To mu ba mu da munafiki a cikin aqidan mu. Abun da muka faɗa a zahirin nan shine a cikin zuciyar mu. Abun da ke cikin zuciyar mu shine muke bayyanawa a zahiri. Wannan ita ce aqida na gaskiya. Haka sauran yan bid'a kowa idan ya haɗu shi da yan uwansa yan bid'ansa, abubuwan da suke tattaunawa na shirka da na sakon Allah daban ne in sun fito cikin jama'a, kuma abun da suke gaya musu daban. Saboda haka akwai aqidunsu da suke koyewa wanda ba sa bayyana su sai wa junansu. In kai sabon shiga ne ma a wannan bidiyar, ba za su gaya maka ba sai ka yi nisa ka zurfi sannan a dinga fito maka da ita. Sai dai su gudda maka. Wani lokacin a cikin wa'azinsu ko wani abu sai Allah ta'ala ya matse bakin su sai su faɗa. Saboda dama sunnar Allah ne, ba abin da za ka koya a zuciyarka sai Allah ta'ala ya bayyana shi daga bakinka, kamar yadda Sayyidina Usman ya yi. Zai bayyana min falakati lisani. Wataran sai ka yi su gudda baka ka faɗa, to sai dai su gudda baka. Amma a tara jama'a don a bayyana wannan abubuwan baya yiwuwa. To amma mu ahlus sunna aqidan mu ta zahiri da ta batini duke ne, ba mu da bambanci. Mu ba mu da wani abu wai taqiyya ko kai wani abu, mu munafurci ne ba a wurinmu. Munafurci ne wannan, ba mu yarda da munafurci ba. Abin da muka faɗa a baki a zahiri shi ne har cikin zuciya, ba ma koyi wani abu. To shi yasa Imam Tahawi ya ce fa hadha dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batinan, zahiri da batini. Kuma wanda ya samu wannan wallahi ne ya samu nitsuwa a addininsa. In dai har zaka koya wani abu a zuciyarka kana tsoron ka bayyana shi, to ka shiga uku a addininka. Kana cikin matsala, kana cikin shakka a tauhidinka da aqidanka. Amma abin da yake batinin nan zaka iya bayyana shi a ko'ina a duniya. In an ga dama a kalubalance ka shine aqidanka, kai hujja kake nema da dalili, shikenan ka samu nitsuwa da kwanciyar hankali. Amma in ba haka ba, kullum hankalinka a tashe shi. Malai ce wa nanu bara'un ila Allah, mu mun kubuta mun gudu zuwa ga Allah, min kulli man khalafa alladhi zakarnahu, mun bar duk wanda ya saba wa abinda muka ambace shi nan wa bayyanahu, muka bayyana shi abinda muka bayyana a wannan littafi, muka ambace shi shine aqidarmu, duk wanda yake wannan ba shi bane to mun bar shi mun tafi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan yake wa nas'alu Allah ta'ala, muna roƙon Allah ta'ala an yusabbitana ala al-iman, ya tabbatar da mu akan imani, wa yaqtima lana bihi, kuma ya cika mana da imani, ya tabbatar da mu akan imani mu kuma ya samu cika da imani, wa yaqimana min al-ahwa'i al-mukhtalifa, ya tiyaye mu daga soyayyen zuciya wanda suke mukhtalifa daban-daban. Domin idan ka bar aqida ta al-sunna za ka ga kowa kuma ra'ayinsa daban ne. Don aqida al-sunna an gina ta akan al-qur'ani da hadisi, yasa duk abin da muka karanta daga farkon littafin nan har zuwa ƙarshen sa komai muna kawo dalili akan sa. To amma idan son zuciyar mutum in son zuciyarsa yake bi, to ba shi da dalili. Yasa yake muna roƙon Allah ya kiyaye mu daga son zuciya wanda yake daban-daban. Yasa jama'ar wayannan aqidansu daban, wayannan aqidansu daban, wayannan aqidansu daban, saboda ra'ayi ake bi. Amma da Qur'ani da hadisi ne aqidan za ta zama iri ɗaya. To idan mutum Allah ya kubutar da shi, ya zama da Al-Qur'ani da hadisi yake bi da magabata, sai gode wa Allah ta'ala. Amma in ya wayi gari ya ga yana kan son zuciyar wani ko son zuciyar sa yake bi, to wallahi ya halaka yayi mazama zai tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala. Shi yasa Abdullahi ibn Umar yake cewa ma faritu wallahi ma faritu fil islami ashadda far'an min anna qalbi lan yadkhulu shay'un min hadhihi al-ahwal. Yace wallahi ban yi farin ciki ba bayan shiga na musulunci da wani abu mafi tsananin farin ciki kamar da na duba na ga zuciyata, wani abu na son zuciya na bidiyoyin nan bai shiga cikin zuciyata ba. Duk abin da yake cikin zuciya na abin da yake da dalili ne daga Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace to muna roƙon Allah ya kiyaye mu daga son zuciya wal ara'i mutafarriqa, da kuma ra'ayoyi waɗanda suke daban-daban, wato ra'ayoyi wanda ya kawo ra'ayin sa, wanda ya kawo ra'ayin sa, ar-ra'yu laylun wal hadithu naharu, shi ra'ayi duhu ne. To da haka shi yasa baya zama ɗaya, idan ka shiga inda za ka shiga daban, dan uwanka ya bauɗe nan, kai ka zo ka miƙe ko kuma ka yabo ko ka dama. Amma sunnar manzala ta sallama yini ne, ma'ana haske ne, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha la yajibu anha illa hali, na bar ku akan hanya wanda take fara jerenta kamar yininta, babu mai halaka sai ne, sai wanda ainihin ya kauce wannan hanya, duk wanda ya kauce mata kuma ya tabbata halaka zai. Saboda haka mu muna nan akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna roƙon Allah ta'ala ya kiyaye mu daga ra'ayoyi wanda suke daban-daban, wal mazahibir rajiya, da kuma mazhabobi wanda suke ar-rajiya na halaka, shine aqida wanda za ta fitar da kai daga aqidan musulunci ingantacciya aqidan ahlussunna wal jama'a. Sai ka misalin su yace misla al-mushabbiha, misalin mushabbiha sun wani tsazu ne bayanin su wanda suke kamanta Allah da hadisansa, duk siffofin Allah suka ce irin na dan adam ne babu bambanci. To mun gode wa Allah da ya kiyaye mu bai samu cikin wayannan mutane ba. Wal mu'tazila, da kuma mu'tazila, mu'tazila su ma sun koya wa Allah subhanahu wataala siffofinsa, sannan kuma suna kafurta duk mutumin da ya aikata sabon Allah. In ya aikata babban laifi sai su ce masa kafuri, suna halatta aiwatuwa gabanni tawaye a yake su, sannan sun ce Al-Qur'ani abun halitta ne ba maganan Allah bane, sannan suka yi inkarin ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce babu ceto a lahira, in mutum ya shiga wuta kawai ya shiga, har abadan abada ko da musulmi. Kaga dukkanin wayannan ra'ayoyi ne na barna, kuma shugaban su shine Wasil bin Ata. Wannan mun gode wa Allah da bai samu cikin irin wayannan mutane ba. Sannan wal jahaniya, da kuma jahaniya wato su ne mabiya Jahal bin Safwan, wanda su kuma suka kore wa Allah subhanahu wa ta'ala siffofinsa gaba ɗaya, suka ce Allah ma bai da siffa ko kwaya ɗaya, kawai zaki, yana da zaki amma bai da siffa. Duka suka yi shakka, suka sa shakku a cikin Al-Qur'ani da duk ayan da take magana akan siffofin Allah, suka ce a suna ne kawai amma bai kunshi wannan siffan ba. Allah alimun ne amma bai da ilimi, kadirun ne amma bai da iko, rahmanun ne bai da rahama, sami'un ne baya ji, basirun ne amma baya gani. Suka kore wa Allah ta'ala siffofinsa. Wayannan mutanen sun karɓi wannan aqidan daga Jabir bin Dirham ne. Jabir bin Dirham shi ne fara kirkiro wannan aqidan, kuma asalinsa shi Yahudi ne, ya shiga addinin musulunci don ya lalata mutane aqidan. Shi kenan da ya shiga addinin musulunci sai ya dinga kawo irin wayannan aqidun. Shi ne wanda wani khalifa da ake ce masa Khalid bin Abdullah al-Qasri ya yi daidai da shi. Wata ran an yi sallar Idi, shige na sai ce ya ayyuhan nasu dhahu taqabbala Allahu minna wa minkum fa inni mudahhin bi Jabir bin Dirham, فإنه زعم أن الله لن يتخذ إبراهيم خليلا ولن يكلم الله موسى تكليما يسي يا قوم تاني كتكو إليا الله يكرب منا أما نيكا يوزن إليا دا جاد بن درهم باراكو زن ينكابا مكون زن ينكايو يسي دومي ياري يسي وا الله تعالى بيريكي النبي إبراهيم بدادي با واتقذ الله إبراهيم خليلا يكين كاري والنعان سننكم ياتي الله بيهيما غنى دا النبي موسى با وكلم الله موسى تكلم يجي صنفا كبني القرآن با مغنى الله بني يجي تونيو جي زن إليا kuma ya sauka daga kan minbari ya sa aka kama masa shi aka kwantar da shi ya yanka shi laye da shi majalla da wannan laye kuma a lokacin sai da ya tara tabi'ai manya-manyan malamai daga cikin magabata yana rufe sawansu ya ce in na yanka shi na yi daidai suka ce daidai ne domin ya yi riddaya bar addininsa tunda ya yi inkarin alkur'ani ya yi inkarin halitta abin da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala shikenan ya kama shi ya yanka shi masa yankan rago to shikenan fa bayan an kake shi dama jam abun nan jam din safwan shi kuma ya karbi wannan aqidan sai ya gudu ya tafi Khurasan wani gari a Iran sai dai dinga yada wannan aqidan amma ya yada aqidan ne bayan ya bar sallah ta kwana 40 wato ya je sai yayi muqabala da wani mushriki wannan mushrikin shi yake ba abun da yake zama dalili sai abun da ake fahimtan sa da hawasul khams wato zaka iya taba shi ko zaka iya jin sa da kunne ko zaka iya shakansa da hancinka shine abunda wanda zaka iya ko zaka iya dandanonsa da harshenka to da haka sai yace duk abunda ba a sarar yake ba to shi ba zai zama hujja a wurin sa ba shine sai yace wa jabin safwan yanzu kai ubangijinka da kake cewa kana bauta masa nan kan ka taba ganin sa ne yace ban taba ba ka taba jinsa da kunnenka a ka taba shakan kanjinsa yace a ka taba dandanonsa a harshenka yace a ka taba taba shi da hannunka yace a sai da zuwa wanda ba za ka iya mata ka ba wani abu bane ya zama ma'adu babu shi daga nan sai ya sa masa shakka a imanin sa sai je shi ga daki ya zauna yanke kwana 40 bai sallah ba sai ta tobar ya dakatar da ibadar tuku har sai ya gano ubangijin sa ne kwana 40 yana tunani mushriki bai wude ya sa masa shakka a imanin sa shikenan kwana 40 din nan yana tunani ya gano ubangijin sa sai shedan ya zo ya ce masa yace a ka tabbatar da Allah amma kuma bai da siffofi ai shi Allah al-wujudul mutlaq ne shike yana ganin sai ce oh haka ne ba shike yana sai ce to akwai Allah amma Allah bai da siffofi sai za ba za ka ganshi ba ba za ka ji kanshin sa ko ka ji dandanon sa ba shike yana daga nan sai dinga yada wannan aqida ya korewa Allah subhanahu wataala siffofin sa to mun gode wa Allah da ba mu zama daga cikin mabiya irin waɗannan mutane ba wato shine Jahan bin Safwan sannan waljabariya da jabariya masu cewa insanu majburun bi fihi wannan wata firqa ce daga cikin mu'tazila cewa mutum kaman gashi yake a inda iska take filfilawa sai yadda aka yi da shi bai da nasa zabi da kuma alqadariya wato wanda suka korewa Allah kaddara wanda hadisi ya inganta magana ta sunna yake alqadariyatu majusu hadhihi al-umma idza maridu fala ta'uduhum wa idza matu fala tashhadu ma qadariya sune majusa wannan al-umma in suka rashi lafiya kar ku je ku gaishe su idan suka mutu kar ku bi sallan gawan su ko da sun koyo Allah ta'ala kaddaran sa gaba ɗaya sun ce bai da kaddara baya sanin abu sai abu ya faru sannan ma ne yace wa ghairihim da kuma wasun su wato da wasun wayannan har ma wayanda ba a lissafa ba har aqidun da aka kirkiro su a wannan zamanin mun gode wa Allah da bai sa mu daga cikin su kuna nema kuma muna neman tsarin Allah ya tsare mu kada mu fada cikin waɗannan mutane masu bin son zuciyarsu sannan ya ce wa ghairihim da wasun su minal ladina khalafu sunnata wal jamaa wanda suka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma suka saba wa jama'an musulmi sai yasa dukkanin su kaga suna da suna yan kaza haka zaka yi ta lissafawa amma ahlus sunna kuma ba su da suna amma idan an kira sunan ahlus sunna kuma duka su za su ce kuma ahlus sunna ne to me yasa kuma kuke da wani suna daban-daban da ahlus sunna in ku ahlus sunna ne kisa abunna ibnu qudama al-makdisi yace ke cewa kullu mustaqimin bi ghairi al-islam wa sunna fa huwa mubtadi duk wanda ya alamtu da wani suna ba musulunci da ahlus sunna ba to tambiya ne sai dinga kawo misalan su kowa sai ka ne da sunan da zaka dan kai masa bayan ahlus sunna to da haka duk wanda ya saba wa sunna da jama'a to mu muna roƙon Allah ya kiyaye mu kar mu fada cikin aqidansa sannan wa halafu dalalata suka abokanci bata halafu ay sahibu wato sahibu suka yi abokantaka da bata suka rungumi bata don dukkanin su suna da bata don ba su gina aqidan su akan alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace wa nanu minhum bara'un, mu masu kubuta ne daga gare su ba ruwanmu da su, wa hum indana dhullalun, kuma su batattu ne a wurin mu, wa arjiyahu, kuma halakakku ne mu a wurin mu don mun sa gidan su ba ta gaskiya bane. Wa billahi al-hikmatu wat tawfiq, da Allah ne ake neman taimako ya kare mutane wa tawfiqi kuma ya mutu gaban katar. Muna neman Allah ya kare mana aqidan mu, sannan kuma ya mana gaban katar, ya nuna mana gaskiya gaskiya ne, ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ƙarya, ya ba mu ikon nisantanta. Wannan shine karatu na ƙarshe daga wannan littafin na aqidatu dahawiya, wato aqidan ahlus sunna wal jamaa, aqida ta gaskiya ba aqida ta kwace kwace ba, aqida wanda take da dalili daga alqur'ani da hadisi, irin aqidan sahabbai da tabi'ai da tabi'ina, irin aqidan su Imam Malik. Mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana muka karanta wannan littafin har muka zo ƙarshen sa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abunda muka karanta a cikin wannan littafin. Wannan littafin shine littafin da ya kunshi aqidu na ahlus sunna, kamar yadda na faɗa. Idan akwai abunda bai kawo ba babu yawa, amma akwai abubuwa da yawa na aqidan ahlus sunna wanda bai kawo a ciki ba, amma dai waɗannan masu umu bi hizbul wali, abunda dai ya shahara wanda ya wajaba kai itikadinsa, wanda Allah zai tambaye ka in baka yi itikadinsa ba, wato galibin sa ya zo a cikin wannan littafin. Abubuwan da kuma aka saba wa ahlus sunna a ciki ya yi ishara zuwa gare su, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta. Bayan wannan littafin da muka ce za mu yi shi ne wato Ad-Durarul Bahiyya, wato fil masail fiqhiyya na Imam Shawkani. Addinin musulunci ka san Allah, ka san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma ka san shari'o'in musulunci. To mun yi bayani akan tauhidi, mun yi bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan littafin gabaɗaya. Yanzu ya kamata kuma mu san ya za mu yi tsarki, ya za mu yi alwala, ya za mu yi sallah, ya za mu yi zakka, ya za mu yi aikin haji da ciniki da aure da dukkan abubuwa na mu'amala. Shi yasa koyarwa ingantacciya shi ne kada mu ɗauki wani ɓangare na addini a ce shi kaɗai za mu karantar, ba za mu karantar da wannan wani ɓangare daban ba. To da haka mun karanta Umdatul Ahkam a wannan masallaci littafi na hadisi wanda ya kawo mana matsaloli na shari'ar musulunci, sannan kuma yanzu mun karanta wannan aqidatu sahawiya, littafi ne na aqida, sannan kuma za mu karanta littafin fiqhi a nan gaba wanda zai gyara mana ibadarmu da mu'amalarmu. Kuma insha Allah wannan littafin a yanzu haka yana can Kaduna ana buga shi, to da bamu samu cikakken nuska masu yawa ba, adadi masu yawa ba, ana buga shi, wasu bayin Allah wanda su ne ainihin markazu khidimati al-islam, wata kungiya ta taimakon kai da kai, sun haɗa kuɗi sun tura sun bayar, za a buga nuska wato kofi guda 500 wanda za a riba fi sabilillah. Muna fatan sati ɗaya zuwa sati biyu nan gaba a kawo mana littafin, amma rana ce kuma yadda zai bayani a can baya za mu yi tarihin sayyidina Abubakar ne, daga nan kuma insha Allah kafin nan littafin ya zo sai mu tsora sai mu ci gaba da karatun wancan littafin. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana gamon katar ya fahimtar da mu addini, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ke cewa shi malam wai da gaske ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi duniya don manzo, saboda lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya umurce shi da yayi sujada ma taurari. Wannan taurarin suna nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne. A wani kaulin kuma ana cewa Allah ya yi duniya ne don cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne farkon halittu, saboda fadin aya alqur'ani, qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Shi malin menene hakikanin waɗannan maganganu?
Waɗannan maganganu duk gabaɗayan su tatsuniya ne, domin abubuwa ne wanda ma anzala Allahu biha min sultani, Allah ta'ala bai saukar da dalili a kansu ba. Shi yasa muka ce wanda yake da nitsuwa a addininsa shi ne wanda abinda dalili ya tabbatar masa yake tabbatar da shi, abinda babu dalili kuma bai zai zama aqidanka ba. Amma idan ka sawa kanka wata aqida kace wai sai ka neman wata dalili, to abinda ba dalili ba ma zai zame maka dalili. Wannan duk abubuwan da ake faɗa cewa a ko wani haske wanda tun annabi Adamu kan halicce shi akwai shi, ko akwai kaza balla ta nama wai har yanzu ne na fara jin wannan mawai, annabi Adam ya yi wa wannan tauraron sujjada, kenan ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sujjada. To wannan duk magana ba haka ba ne, magana ne wanda wasu suka kirkiro ta har ma suka rubuta a littafi su kuma wanda yan bid'a ne ba suna tantance ingantacce da mai rauni ba, sai suke daukan kowane kwashe-kwashe sai suke ganin kaman wai suna daukaka darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Haka annabi Adam bai yi wa kowa sujjada ba a tarihinsa, mala'iku su aka sa su yi wa annabi Adam sujjada, kuma zara ta sama ce innahu la yasluhu li basharin an yasjuda li bashari, bazara ta sama ce mutum baya yi wa mutum dan uwansa sujjada, wannan babu shi a cikin addinin musulunci. Saboda haka magana cewa an halitti annabi Adam, an halitti manzo Allah sallama kafin a halitti annabi Adam, wannan babu dalili a kansa. Amma dalilin cewa annabi Adam shine farkon halitta, wannan Qur'ani cikeke da wannan halitta. Walakad khalaqnal insana min sulalatin min tin, annabi Adam shi aka fara halitta, sannan daga baya aka halitti sauran halittu. Kuma babba wanda zai nuna maka cewa manzo Allah sallama ba shine farkon halitta ba, yana da baba, yana da mahaifi. To shi kenan yanzu in kace shine farkon halitta, kenan an halitte shi kafin babansa da mahaifiyarsa. Mutum an taba cewa ya riga babansa zuwa duniya, to sai aka yi ya zama babansa, ko ya riga mahaifiyarsa zuwa duniya ya aka yi ta zama mahaifiyarsa. Ya kamata ko hankali mu auna wannan. Kaga annabi Adam da yake shine farkon halitta, bai da uwa bai da uba, ko yana da shi haka Allah ya halitte shi da tabo. To amma manzo Allah sallama ga kakanninsa nan sun da aka yi su ba a yi shi ba, aka zo aka haifi mahaifiyarsa, aka haifi babansa, suka yi aure, sannan aka samu cikinsa, har aka zo aka haife shi, bayan babansa ya rasu ma aka haife shi, sannan kuma ka zo ka ce ya fi babansa dadewa a duniya. Kuma mutum har ya yarda da wannan magana, ya riga mahaifiyarsa zuwa duniya, to ya aka mahaifiyarsa ta yi cikinsa. Haka wannan maganan barbara ta bai yarda da ita ba. Annabi Adam shi ne farkon halitta, shi yasa bayi da baba, bayi da mahaifiya. Amma da manzo Allah ta sa shi ne farkon halitta a cikin mutane, da sai fato daga sama kawai, ya zama dama Allah ya halitte shi da wani haske ko kuma da wani tabo ko wani abu, kawai sai a gan shi ya fado, amma ba za a ce ga babansa ga mahaifiyarsa ba. Amma kowa riga ya sani, suma masu faɗan sun san yana da baba, yana da mahaifiya, mutum ba zai taɓa a ce wai ya zo duniya kafin kakansa ko kafin babansa ba, wannan hankali ba zai yarda da wannan. Sannan cewa an yi duniya don manzo, wato wannan shi ma babu dalili a kansa, wannan kame ne, saboda busar ya riga faɗi wannan magana a cikin alburda, ya ce wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lan tukhraju dunya min al-adami, shi faɗi wannan magana, wai an yi duniya da lahira don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duniyan ma gaba ɗayan ta ba don manzon Allah ba, da ba a yi ta ba. To ai wannan ba aya bane, ba hadisi bane. Ko busari shine mai cewa ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka inda hudusi al-hadith al-aman, yace wa inna min dudika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu al-lawh wal qalam, yace in bala'i ya same shi ba inda yake fakewa sai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi zai yaye masa bala'in sa, kaga ya manta da Allah subhanahu wataala. Sannan kuma yace duniyar ma gaba ɗayan ta manzon Allah ne yake kyautanta, sai yace wa inna min dudika dunya wa dharrataha, duniyan da lahiran ita ce kishin duniya kenan, gaba ɗayan manzon Allah ne ba mu kyautanta. Kaga ba magana ma a can ya ce an yi duniya don manzo, nan kuma ya ce manzo ne ma ya ba da duniyan gaba ɗaya, ba da lahira. Kuma ya ce ilimin lauhin mahfuz, da ilimin kalam gaba ɗayansa wani ɓangare ne na ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ilimin manzon Allah aka kafura aka sa a lauhin mahfuz, to shi kenan yanzu shi Allah ta'ala me yake da shi? Idan ka ce ba shi ya yi duniya ba, ba shi ya ba da duniya da lahira ba, ilimin lauhin mahfuz ba nasa ba ne, to me yake da shi? Kaga ba abinda aka barwa Allah gaba ɗaya ɗan abubuwa na Allah an ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wani abubuwa ne da aka gina su babu dalili a kansu. Duniyan nan Allah ne ya halicce ta, shi ya ba wa mutane ita. Lahira ta Allah ne, shi ya halicce ta, ya ba wa mutane ita. Iliminsa da ke lauhin mahfuz ilimi ne na gaibu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san komai daga cikin abin da ke lauhin mahfuz ba, sai abinda Allah ta'ala ya yi wahayi ya sanar da shi. Kuma akwai abubuwa da bai yi wahayin ya gaya masa ba, ya sa ya zama alimul ghaibi, shine masanin gaibu, ba wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka tun da abun bayi da dalili, da'awa ne kawai, wanda ta'awi lam takum alaiha bayyinatun afnahu wa adiya. Wa kuma shi busarin da kansa ya faɗi wannan magana a cikin hamziya, yace duk da'awan da bata da hujja ƴaƴanta ƴaƴan shegu ne, sai ya zaka faɗi maganar da bata da dalili. Saboda haka tun maganar da bata da dalili mu muna ajiye ta ne, ba za ta taɓa zama aqidar mu ba. Abinda muke da hujja wanda za mu kare kanmu a wajen Allah ta'ala da shi, ko a lahira aka tsare mu muna da hujja, ko a duniya aka tsare mu za mu ce Allah ne ya faɗa ko manzo Allah ya faɗa, to wannan shine aqidar mu, kuma shi za mu bada fatawa akai. Amma abinda ba haka ba, ba za mu je mu ɓata mu ɓata mutane ba, kuma ba za mu je mu shigar da kanmu a cikin kunci ba, a zo a kalubalance mu, mu rasa yadda za mu yi mu kama zage-zage, muna ta zagin jama'a, muna ta kawo wasu misalai da sauransu, gaba ɗaya zama ba mu da nutsuwa a addininmu ba, mu ba za mu yi haka ba.
A yake cewa malam na je wani aure ne sai na ga wani abu wai shi Quranic night ga dai yadda abun ya kasance, wato ango ne da abokanai shi su da abokanan shi suka fito waje suka zauna akan taburma, aka fito da abinci a kuloli kala kala aka aje a gefe, sai abokan ango suka fara karanta Qur'ani mai girma, wannan ya karanta kaman izo daya ya ba wancan lafika shi ma ya dan ya karanta izo daya, haka za a yi ta zagayawa, sai ya zama mutane ma da suke wucewa abun yana ba su sha'awa, sai kaga mutum ya zo ya karbi sifika ya ce shi ma ba shi dan taba kadan, idan ka gaji da karatu sai ka dan koma gefe sai ka dibi girki har sai aka gama abun, amma kuma zane zalla ba ma ci kodiya, kuma angon da ya tashi sai yana karatu da yawa ya riki da sauran mutane wanda sai ya ba mutane ma sha'awa, to shi ne yake tambayar wannan kam shi ma bidiya ne ko kuma shi ma yana da kyau, don ni abun ya burge ni ma in yana da kyau yana so na aure na je shi mai tambaya.
To abin da ya tabbata suna mazala ta salama za a yi shi ne walima, idan sun ɗauki wannan abun walima ne suna yin karatunsu kuma fi sabilillahi tsakaninsu da Allah suka ɗauki wannan cin abinci a matsayin walima, wannan ba za mu ce bidiya ba ne, amma in wani abu ne daban ba walima ba, musamman tunda an ce maza ne zalla suke yi babu mata, sannan kuma Qur'ani ake karantawa sai dai ana cin abinci, to kaga abinci shi ne zai zama walima, ina ga wannan kila hadarin mani ba ta cin Qur'ani, idan sun ɗauki wannan walima ne a zo a ci abinci su zo su karanta Al-Qur'ani su yi mudarasarsa, don ya halatta a karanta Al-Qur'ani a yi mudarasa, kai ka karanta yayin da ka tsaya wannan ya karba, amma ba a yadda a haɗa baki a dinga karantawa ba, kai kana yi ni ina yi, kai baka jin na ni bana jin naka, ai ta hayaniya wannan shari'a ta hana, amma wannan ya karanta a saurare shi, in ya gama in ya isa inda zai tsaya wannan ya tsaya, wannan shari'a ta yadda wannan shine mudarasa Al-Qur'ani, wanda hadisi ya zo a kansa mutane ba za su haɗu a ɗakin Allah ba suna mudarasa Al-Qur'ani ba sai mala'iku su lullube su kuma rahmar Allah ta sauka a kansu, idan irin wannan karatun da za a yi fi sabilillahi don neman lada kuma aka yi walima aka ɗauki wannan riba abincin walima ne, wannan ba za a ce an zo da wani abu sabo a addini ba, in ko da wata manufa aka yi shi ba wannan ba, to wannan ba mu da hujja a kansa. Na'am.
Abin tambaya na gaba ita malam, menene ingancin wannan hadisi cewa idan mutum talauci ya rame shi ya aure in ya ƙara damu shi ya ƙara aure da haka dai har ya cika hudu?
To wannan shi hadisin malamai suna magana a kansa, amma dai akwai ayar Al-Qur'ani da take nuna haka da kuma magana Abdullahi ibn Mas'ud da maganan Abubakar As-Siddiq. Al-Qur'ani yana cewa abin nan Ubangiji subhanahu wataala yana cewa wani ya tafarraka ko ba shi bane. To na manta ayan ba ta zo mini ba. Amma dai a tafsirin karkashin tafsirin wannan ayan Ubangiji ina ji ta ne wani ya tafarraka yughnillahu kullum min fadli. Min sa'ati ko idan mutane idan ma'aurata suka rabu sai kowa ya je aure, to Allah ta'ala zai wadata shi daga me daga falalansa, ina tsammanin wannan aya ne ko makamancin wannan. A karkashin tafsirin wannan aya sai na Abubakar yake cewa a'tiu Allah fima amarakum minan nikahi yunjizkum ma wa'adakum minal gina, wato ku bi Allah ta'ala cikin abin da ya umarce ku na daga aure zai zartar muku abun da ya muku alkawari na wadata, cewa kenan sun ya fahimci ayar tana nuna in mutum ya yi aure zai samu wadata. Sannan Abdullahi ibn Mas'ud kuma ya ce iltamisu rizqa fi nikahi, ku nemi aure abun nan ku nemi wadata a cikin aure, to saboda haka sai ke nuna aure yana kawo wadata. To amma da aka ce aure yana kawo wadatan, iskalin da ake samu shine wani in yayi auren a lokacin ne ma yake talaucewa, ko in yayi auren kuma ba zai ga yayi arzikin ba. To idan aka ce abu sababi ne na yin abu, to ba lalle ya zama shi kaɗai ne sababin ba, ko shakka babu aure sababi ne na yin arziki. To amma banda shi din kuma akwai wasu sabubban daban ko, sannan kuma akwai mawani ga sababi an samu, amma kuma ga wani abu da zai hana kuma ka samu musabbabi. Aure sababi ne na arziki, sai a samu wata matsala kuma wanda za ta hana a baka arziki, sai Allah ta ra a ƙarshen Allah ya ce wallahu wasi'un alim, Allah mai ruwan falala ne kuma masani da inda ya kamata ya sa arzikin sa. Shi yasa sabuni a cikin rawul bayan da ya tafsirin ha sai ce to kar kuma ka ce ga wani yayi aure bai arziki ba. Sai a ce maka ai Allah ya ce wallahu wasi'un alim. To kuma dai ya ne ayan ne. Allah mai ruwan falala ne kuma masani ne ga inda ya kamata ya sa ainihin falala sa. A kowane in an bashi arzikin zai bata ne. Ma'ana zai bata ya dinga sabon Allah da arzikin. To sai Allah ta'ala ya ga bai dace ba ko da yana da auren a bashi arzikin sai a hana shi. Wani kuma dama arzikin ya dace da shi shikenan sai a bashi zai amfani da shi wajen yi wa Allah ta'ala da. Wani kuma wani sababi ne Allah ta'ala ya san shi sai ya hana shi arzikin. Amma aure yana jawo arziki. Na'am.
Wannan bai tambaya ga muke cewa malam kimanin kaman kilomita nawa ne zai sa mutum ya yi kasar. Kimanin kaman kilomita nawa ne wanda idan mutum ya yi a tafiya zai sa shi sallan kasaru.
A kilomita da abin nan a zancen da ya fi inganci babu wasu kilomita ƙayyadattu wanda za a ce lalle sai su ne zai zama kasaru. Domin malamai sun yi saɓani wanda ya ce kilomita kaza, wanda ya ce tafiyan yini da dare, wanda ya ce tafiyan kaza. Amma abin da aka yi ittifaqi a kansa shi ne duk tafiyar da za a ce mata tafiya wanda za a ce wani ya yi guda buru to wannan ana yi mata kasaru ko da kilomita nawa ne. Wanda al'ada ne za a ce mata safar, abinda ake cewa safar kuma shine guda guro, ina wani ya je za a ce ya yi tafiya, ba wai a ya je Gurori ko ya je Yola ko ya je Kiri ba. Kaga wannan ba za a ce ya yi tafiya ba, don ka tafi Kiri haka zo ana neman ka gidanka ba za a ce ka yi tafiya ba, sai a ce ya je Kiri ko Nyawu. To wannan kaga bai kai a masa kasaru ba. Amma zai don ka tafi Gombe za a iya cewa ka yi tafiya, to kaga wannan ya kai a mata mai kasaru. Saboda haka tafiyan da in kai ta al'ada za a ce wani ya yi tafiya to za a yi kasar koda kilomita nawa ne. Wanda al'ada kuma ba za a ce wani ya yi tafiya ba, za a ga kamar ya je wata unguwa ne kawai ko ya je gona ya dawo, to wannan ba za a ce mata tafiya ba, ba a mata kasaru. Na'am.
Wanda yake cewa malam ina son amin bayani kan yadda zan yi wasiya da haƙuri da kuma wasiya da tausayi kamar yadda yake cikin Alƙur'ani, thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhama. Yana son malam ya masa bayani ta yaya ake yin wasiya da haƙuri da kuma tausayi kamar yadda yake cikin wannan aya, thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhama.
Abinda yake nufi da wasiya nan, kai da kanka ka dabbaka kai haƙurin kuma ka ji tausayin, sannan kuma sai kai umarni da haƙurin kuma kai umarni da a dinga tausayawa bayan Allah. Wato kamar kai ka riga ka dabbaka ne ma har ake baka wasiyi kai wasiyi da shi. Wannan kamar suratul asr ne wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kaga kai ka riko da gaskiya har kana umarni da ita, kai riko da haƙurin har kana wasiyi da mai da haƙuri. Saboda haka ka zama mai haƙuri, ka zama mai tausayi, kuma ka zama mai umarni da haƙuri da tausayi.
A wannan kuma yake wai shi manomi ne, in ya girbe amfanin gonarsa baya sai da shi lokacin da ya girbe ne, sai ya ajiye sai wani lokaci ya yi sai da shi, amma ba yana yin haka ne wai don sai ya yi tsada ne sannan ya sai ba. To shi ne sai wani yake ce masa yake tambayan hukuncin wannan mu'amalar kasuwancin nasa. Domin ya ji wani ya ce mishi cewa hakan din ba kyau.
Ai wannan ba matsala ba ne. Ka noma amfanin gona sai baka sai da shi ba, kana jiran ya yi tsada. To ai bai shiga ma cikin abin da ake jayayya da shi na ajiye amfanin gona don ya yi tsada ba. Yanzu wani idan ya yi noma ya noma buhu goma, inda zai sai da shi a lokacin kakansa ma faduwa zai yi, da zai fi ribawa. Idan ya bari sai lokacin da ya tsada mai laifinsa. In ka ce dole sai ya sai lokacin da ya ke a ran, ai ba ba zai noman ba. Wancan ma baɗi ba zai noman ba, shikenan sai a waye gari mai yunwa babu abinci. Da lokacin amfani arha zai yi ko tsada zai yi, in babu abinci tsada zai yi. Shi yasa hatta ma mai siya ya ajiye muka ce ya halatta. Mai siya da kuɗin sai ajiye sai ya yi tsadan ya sayar ma ya halatta. Amma da sharadi in ba a yunwan abincin a lokacin. Wato abinci bai yi tsada an rasa shi za ka je ka nemi wanda za ka ci ma ka rasa ba. In har ana yunwan abinci a lokacin haramun ne ya siya, don zai je ya ajiye wani kuma zai je nema da kuɗinsa bai samu ba. Kuma sharaɗi na biyu, idan in ka ajiye sai yunwa ta faru kuma babu abinci a kasuwa, to wajibi ne ka fito da abincin ka siya. Wannan shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta, yace la takiru illa hadu. Shi yasa sai na Umar mai siyan ajiya irin wannan sai ce ka je bayan gari ka siya, kar ka siya a kasuwar mu anan, saboda nan mu muna buƙatansa. kuma wannan ajiye abincin yana da falala, ma'ana yana da muhimmanci. Muhimmancinsa shi ne idan duk musulmin Najeriya suka sassai abinci lokacin kakansa yana arha suka ajiye, to da damuna za su fito da shi. To lokacin da suka yi ta fitowa da shi sai abinci ya wadata kuma ya yi arha, sai ka ga ba a cikin matsala da damuna. Amma muka ce kada a saya, haramun ne. Cikin sai a ji mutanen da suke waje sai su zo su dinga saya, domin dai manoma kan suna noma ne don biyan bukatarsu, ba za su fata fitar da shi ba. Sai a zo a saya sai a fita da shi waje. Yanzu damuna ta yi na manoma ya kare, mu ko masu kuɗin ba su saya sun ajiye ba, yanzu ana neman abinci. Sai ya zama dole sai an yi oda daga wasu ƙasashen, sai kaga dole sai gwamnati ta taimaka ma kafin a samu abinci. Sai kaga amfanin gona ya yi tsada, kaga an shiga wani hali, to shari'a ba za ta shigar da mutane cikin kunci ba. Sai sa duk lokacin da aka ajiye amfanin gonan da yawa, to za ka ga zai arha a lokacin da ake shiga matsalansa. In kuma ba a ajiye sosai ba, to za a samu matsala, zai yi tsada a lokacin da ake shiga matsalansa lokacin da ya karanci. To da haka ba koyaushe ne ajiye amfanin gona yake haramun ba.
Sai wannan yake cewa malam mun gode da faɗakar da mu, Allah subhanahu wataala saka da gidan aljannar Firdausi. Malam ina cikin damuwa, shi ne nake roƙon dukkan musulmai da yake dukkan musulmai da suke wannan gurin su yi roƙona su taimaka min da addu'a cikin bukatuna na alkhairi. Allah subhanahu wataala ya biya min. Akwai wanda ma ya rubuto takardar bukatan addu'a din ban da shi, duka suna bukatan a sanya su cikin addu'a. Sannan kafin a yi addu'a akwai sanarwa kamar haka. Sanarwa na farko shi ne ana sanar da masu motoci da Allah.